This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na wato na dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri wanda zamu kawo muku a wannan daren nan. Ranar wato daren Talata kenan, 8 ga watan October shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta musanta labarin da ake yadawa cewa shugaban kasar Paul Biya ya mutu, inda ministan yada labarai na kasar yake musanta wannan labari a wata sanarwa da ya fito da shi. Kamar yanda muka muku alƙawari a shirin mu na baya, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Rivers ta Najeriya, inda manyan jam'iyyun siyasar kasar guda biyu wato suka gaza samun ko kujera guda daya. To wani irin darasi ne zamu iya dauka daga wannan zaben da aka yi a wannan wato jihar? Za ku kira lambar mu kamar yadda kuka sani, 202-980-6850. Ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Kamar kowanne daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah daya wanda Ramatu Garba za ta gabatar, wanda a yau shirin yayi duba ne akan wani batu wanda ƴan Afirka suka dade suka zama wato masu taimakawa kasashen su wurin ci gaban tattalin arziki sakamakon kudaden da suke aikawa, amma kuma suke fuskantar kalubale na ƴan uwa da abokan arziki a gidaje wanda suke cin ko kuma suke zargi da almubazzaranci da dukiyar su da kuma fataka da suke yi da shi. To amma kafin mu kai ga haka, ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Ukraine koko rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuka 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkabo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan Dniprovska, Mykolaiv, Odessa, Tampol da Vinnytsia. Rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankunan ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta, a cewar rundunar sojan saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Talata ta ce ta karkaɗo jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 14 a sararin saman yankin Belgorod wanda ke wajejen iyakar Rashar da Ukraine, da kuma wasu jirage marasa matuƙa a sararin saman tekun Bahar al-Aswad. Ministan Isra'ila koko Prime Minister Isra'ila yau Talata ya yi shelar cewa rundunar sojin ƙasar shi ta kashe mutumin da aka dauka a matsayin magajin shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah wanda shi kuma ya mutu a wani harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut ranar 27 ga watan Satumba. Hashim Safedin wani dan uwan Nasrallah ne kuma babban jami'in kungiyar wanda aka kyautata zaton zai gaje shi. Tun makon jiya aka daina jin duriyarsa bayan da Isra'ila ta kaddamar da jerin hare-haren jiragen sama a bayan birnin Beirut inda kungiyar Hezbollah ke tasiri. Mun kasara Hezbollah, a cewar Prime Minister Benjamin Netanyahu a wani sakon faifan bidiyo da ya tura ma mutanen Lebanon. Ya kara da cewa mun kawar da dubban yan ta'adda ciki har da Nasrallah da kansa da magadansa da magadan magadansa. Mutane biyu da suka fara kirkiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma AI a takaice, John Hopfield da Geoffrey Hilton, sun ci kyautar Nobel a fannin physics yau Talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai kwakwalwa din ko mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa, amma kuma tare da kirkiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bil'adama. kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar maki faɗi. Hilton, wanda ake wa laƙabi da uban na'ura mai tunani, ɗan ƙasashen Canada da Burtaniya ne, wanda ke aiki a jami'ar Toronto, shi kuma Hotfield ba Amurka ne da ke aiki a Princeton jihar New Jersey a Amurka. Mutane biyu da suka ci kyautar ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen ƙirƙiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau, a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani ga kafar labarai. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai na jiran tunkarar ramuwar gayya daga China, bayan da ƙungiyar ta kada ƙuri'a ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin China, waɗanda hedikwatar ƙungiyar da ke Brussels ke cewa suna amfani da tallafin gwamnati fiye da adadi. Yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin Faransa, amma ba a cikin farin ciki. Fiye da sulisi ɗaya na inabin Gwagnac, wani nau'in brandy, ana tura shi ne ƙasar China don sayarwa. Anthony Brun, shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma inabin Gwagnac, wanda ke magana da harshen Faransanci, ya ce:
Et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque.
Yace ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya China na wajen kashi 40 cikin 100, wannan na nufin yuwar bacewar wannan kasuwar fa kenan. A ƙarshe, majalisar dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Aksi Salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habasha kusan naji kana yi ka ne kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ko bari mu fara bude taskar rahotannin mu da labarin da ake yadawa ta kafafen yada labarai dangane da mutuwar shugaban kasar Kamaru, wanda gwamnatin kasar ta musanta cewa wannan labari ne na ƙarya. Ministan yada labaran kasar Rene Emmanuel Sadi shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yau Talata, inda yace wasu 'yan siyasa da ke neman tada zaune tsaye a kasar ne suke baza wannan labarin ƙarya. Wakilinmu Muhammad Bashir Ladam ya mana ƙarin haske a lokacin da muka tattauna da shi a halin da ake ciki a ƙasar, inda ya fara bayani kamar haka.
A gaskiya a yanzu haka gwamnatin Kamaru ta ƙaryata wannan zance daga bakin ministan yada labaru, wato mai magana da yawun gwamnati baki ɗaya, ya ƙaryata wannan zance cikin wata sanarwa da ya fitar aka kuma kai wa gidajen kafafen yada labarun gabaki ɗaya, inda ya bayyana cewa ai bayan shugaban kasa ya dawo babban taro da ya hada da China, kasashen China da kasashen nahiyar Afrika. Bayan ya dawo wannan taro din, ya baiwa kansa hutu kamar yadda ya saba kowace shekara, ya dawo hutu ya kuma tafi nahiyar Turai ne a cikin yaje huta. Bayan da haka shi wannan minista ya nuna akan cewa waɗanda suke yada waɗannan labaru din, a fahimtar sa ko a sanarwarsa mutane ne da suke nema su haddasa tashin hankali a cikin kasar Kamaru, domin su ga wannan wato gwamnati ta watse a tafiyar da ake ciki. Ya kuma yi kira ga abokan kasashen Kamaru, wato duk wasu partners da ake hulɗa da su, akan kada su bi wannan zance din, so ne su ci gaba da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Wannan abin da gwamnati ta faɗa kenan.
To yanzu ina shi shugaban kasar yake?
Shugaban kasa a yadda a cikin wannan sanarwa da aka yi ba a bayyana ina ɗaya yake ba. Aka ce fata shi mai magana da yawun gwamnatin Kamaru ya nuna akan cewa yana nahiyar Turai, amma bai ce a ina ba. To yanzu cikin ɗan bincike da muka yi daga wasu hanyoyin namu kuma mun samu labarin cewa a ƙasar Switzerland yake. To amma nan din ma abubuwa sun bambanta, don maganganu sun zo biyu akai. Akwai wanda suka tabbatar da batun Switzerland din, akwai kuma inda suka ce can yana kasar Faransa. To kaga har ila ya zo ba a samu tabbacin magana yadda yake ba.
to duk da cewa gwamnati ta fito ta ƙaryata wannan batu da kuma irin dadewa da wannan magana aka ya dauki kwanaki ana ta yi menene su ƴan ƙasa suke faɗa
a gaskiya ƴan ƙasa naga kamar abun ba ruwan su in ba masu amfani da yanar gizo gizo ba abin da yasa kaga yanzu haka tasowa ne daga gabashin ƙasa na shigo ya wunde inda yau nan na zaga cikin kasuwanni da wurare da dama naga mutane kaman wannan magana ba su damu da ita ba amma in ba dai waɗanda suke bude yanar gizo gizo kaman su Facebook da shoron su ko Twitter ba su ne to duk mutane naga dai kowanne su na tafiyar da al'amuran sa kamar dai ba a komai shi idan yanzu mun dauka tambayoyi ko muna hira da yan siyasa kaman yadda na tattauna da wasu daga cikin su duk da yake ba su yadda na bi wato furucin su ba yawa daga cikin waɗanda muka yi magana da su sun ce ko da ce yau an ce shi shugaban kasan din ya mutu ba wani abun mamaki bane a wurin su duba ga cewa sun alakanta wato wannan yare sun ce a ciki da nasu sanarwa mutum ne da dama bai da lafiya sannan ga shekaru ya haye dan haka koda yau an zo an ce ya cika amma ba wani abun mamaki bane a wurin su yawanci ɗan siyasa kan lallai ko abin da suke faɗi ce
a gaida Muhammad Bashir Ladan daga birnin Yaounde wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko ga Ramatu Garba da shirin mu daga ba
In Africa, da ke zaune a kasashen ƙetare sun zama masu ba da gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin nahiyar Africa ta hanyar aika kuɗi da zuba jari da tallafa iyalai da ma gina ababen more rayuwa. Sai dai a yayin da suke wahalar neman kuɗin suna fuskantar manyan ƙalubale.
Wurin da zaka aika an ya biya maka bukata mulkishin ai zuwa 70% sauran kuma in bai yi ba ma sai ka bar ma Allah domin in zaka zo ka bada labarin ka wani wuce ba kai kaɗe bane sai abin ko ya buga maka kai sai dai kai yaso ne shankuri.
Ni hakan yake faruwa ma da ni kuma iyayenka ne zasu ansa su ce zasu yi ma abu amma ba za su yi ba kuma ba yanda zaka yi. Ba so ɗaya ba ba so biyu ba ka rasa ma wanda zaka ce wai yau gashi ya ma abu
a gaba kaɗan za a ji yadda 'yan Afirka ke faɗi tashin neman halal ɗinsu a cikin yanayi mai tsananin gaske
wai kamar a ce wai soja marmari daga nesa to ita turai haka take wanda bai santa bane ba zaki ga yana marmarinta daga nesa amma in ka shigo ta zaka ga yanayinta saboda nan duk ruwan da ake yi ko sanyi balle kin ga ruwa ake hada da sanyi sai ka tashi ka fita aiki ga bacci kuma baya isa
in ka hita tun karfe 4 ko karfe 5 kafin ka zo gida karfe 4 ma ya kai na marece kamin ka samu kai aikin gida ka samu abin da ka ci ka zamna ka ci ka huta kamin kai salloli kuma ka ce ka huta zaman tura a kowane hala
ya arewa halima
wani garin da ake kurba man gida zalla
to da haka ake iya tara kudaden da wasansu ke zargin ƴan uwa na almubazzaranci ko yin sama da fadi da waɗannan kudaden dan amfanin kansu a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
wani garin da ake
Mahutanni sun nuna cewa biliyoyin daloli suna koma nahiyar Afirka a sakamakon kudaden da 'yan Afirka mazauna ƙetare ke tura kasashensu. Daga cikinsu akwai waɗanda suka yi wa muryar Amurka bayani irin faɗi tashin da suke yi kafin samun biyan bukata.
Ni sunana Abbas Rabi Muhammad mazaunin ƙasar Faransa. rayuwar Turai gaskiya ta sha bamban da ta yanayin ta Afirka. Kafin lokacin aiki ma yayi kana gurin da sanyi da ruwa haka zaka fita, ba dama wai ka ce musu wai ko ana ruwa a gurin ka ko ana me. Sannan kuma mutum ma ka gama samun kuɗin naka, ka je kai aiki wata ya kare, zaki ga idan baka da takarda kamar irin ka samu bakin aikin nan ma Allah ya sa ka samu, baka da takarda zaka ga turawa ma zai baka wahala. Dole sai ka nemi wani wanda yake da takarda. Example kin ga kamar ni in zan tura kuɗi da sai na je daga nan gari na da nake sai na hau jirgi na tafi Lyon, can zan samu wani na hada shi da Allah sai ya bani ma kamar appointment, ya ce min ga lokacin da yake lokacin zan zo in tura kuɗin, kuma ka je tura kuɗin ma nan ma gurin ma sai ka biya.
A kasashen Turai da dama da wuya ka samu aikin da ya dace da iliminka a ƙasa kamar Jamus ko Faransa. Duk kuwa da ƙwarewarka, idan har baka jin yaren ƙasar, to baka da zaɓi face ka yi aikin ƙarfi zalla. Malam Sharif Tukur Musa da Hajiya Aisha Sadiku sun taɓo kaɗan daga cikin tarin ƙalubalen da ake fuskanta ta wannan fannin.
Ba don shi ka yi wayansu a babban wani lokaci kuma ma baka samu, don da dama na san suna da wayansu aikin hannu da suka koyi. Wanda aiki ne wanda yake mulke shi blue collar job, ba za ka same shi easy ba an kai sa'a. To akwai amma manya-manyan company da yake wani lokaci kaga suna neman wani saboda ma language, saboda maganan Jamusun lokacin da kai zaka shigo baka da wannan magana. Don ba ka samu company da yake foreign company da suka settle ne gane kaman Ford a saka wani position da yake ko turanci ma kake ji zaka iya.
In ka zo zaman Turai da girmanka ba a karban diploma ɗin da ka kawo, sai dai kai aikin ƙarhi. To aikin ƙarhin nan kana iya yin wani formation, amma dai duka dai aiki ne kamar technical, hakan ga aiki dai masu wuya. To ga kanan kuma nan ga ƙasan Turawa aiki duka suna fara ƙarhin shida, ƙarhin huɗu ka hita gida kana bisa hanya zuwa wurin aiki. In wuri na da nisa, sanyin ga da ƙarhin shida komi da komi, dole ko ka hita ka je neman kuɗi.
To da dama dai na ci gaba da rayuwa a haka. Wasu na iya shafa shekaru suna aikin tare da tura danginsu kuɗi domin gudanar musu da wasu ayyuka, sai dai ba kasafai ake wanyewa lafiya ba.
Sunana Alhassan Salisu, wanda aka fi sani da Dagi Ayo, mazaunin Stuttgart a nan ƙasar Germany. Ita muna fuskantar ƙalubale musamman mu da muke zaune a Turai. Zaka aminta da mutum ko ka tura mutum kuɗi ya sai maka kadara, ko kuma za ku yi wani kasuwanci daga lokacin da ka sake kuɗinka ya shiga hannunsa shikenan kun zo kun fara wasan ɓuya da shi. Don gaskiya ni hakan ta faru da ni.
Sunana Fatima. So gaskiya wannan abun ni akan kaina ma ya faru. Ƙalubalen da ma ni nake fuskanta yanzu kenan. Kamar yanzu nan Germany ba zai yi ka rinka yawan tura kuɗi da takardarka, sai dai ka samu wanda zai tura maka, saboda yawan tura kuɗi takardarka shi ma zai iya haifar ma da matsala. So idan ka hada kuɗin ka ce gashi na a siya ma fili ko kuma a fara maka aikin gini, so family ɗinka ne za su ansa su ce eh za su. Za a je a nuna maka ni fili ko aikin gini na gaibu ba wai na gaskiya ba fa a matsayin naka, to ba naka bane ba. Za a anshi kuɗin a je a yi amfani da su kuma ba za a yi ma ba, saboda ni gashi a kaina na gani ba so ɗaya ba ba so biyu ba na gani.
Wannan yanayi dai ya ci gaba da haifar da rashin yarda da ma sarewa wasu gwiwar yin wasu abubuwa na ci gaba a ƙasashensu. Sai dai yanzu a ƙoƙarin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin da dama sun koma ga amfani da fasahar zamani abin diddigin ayyukan da suke zuba kuɗaɗensu a gida.
Sunana Bishir Sirusi, inda ake mai laƙabi da Bishir Fabba. Tabbas ana cin amana amma ba duka akan mintu aka haɗa akan mutu ɗaya ba, amma ƙarshen abin idan sun samu ne a ce mutum ya samu dama ya je da kansa ya yi wasu abubuwa. To amma abin yana da wahala ga rayuwar Turai, saboda yanayin za ka samu document ɗinka ba daidai yake ba sai ka yi haƙuri wasu abubuwa da yawa. Kai ka ba da kuɗinka tura ma kana aiki bilhaki kana iyayenka su, amma kuma sai ka zo ka tarar wataran da zaman naka ya ƙare a Turai ka koma sai ka zo ka tarar ba haka bane. So ni dan kunnan da zan yi ga mutanen mu kowa ya riga ya sani idan kana da account ɗinka anan kusa a wayarka ka tura kuɗin ka ka rinka ajiyawa wanda zaka wa alheri kai kuma wanda ka yarda da shi 100% sai ka tura mai sai ya ma aiki
musamman yanzu da ake da technology komai zai iya faruwa a gabanka duk da baka nan ya danganta da kwarewar wanda yake maka aikin amma duk da haka mutane sukan sa na jigi cikin su ko amintattu wasu ko iyaye ko kanne da rasu musu wannan aikin ba wai shi ma wannan ya kawo da matsala bane akan samu daya biyu amma ya kan rage kunci domin ka san wanda ya nura abin da ka tura mishi
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A matatan duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.
Kuma da lagai da Ramatu Garba yanzu kuma sai ku shirya ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan zaben kadanan hukumomi da aka gudanar a jihar Rivers inda manyan jam'iyyu da suka hada da APC da PDP duka jinsu ba su samu ko kujera daya ba to wani irin darasi ne za dauka daga wannan zaben da aka yi lambar mu 202-980-6850 to mun samu kira daga Kaduna wane ne a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaran Marija cikin Kaduna
to Malam Ibrahim duniya na sararin ka
to nagode wannan zabe da aka gudanar a Rivers gaskiya ya ba duniya mamaki matuka wannan izina ne ga jam'iyya mai mulki da ma mai adawa gabaki daya yanzu siyasa ta fara canza sabon salo wajibi ne a dinga tsaye da mutum na gari wanda jama'a suke bukata ba ruwan jam'iyya ko a wani jam'iyya mutum ya tsaya in dai shine na gari to yana da kyau jama'a su karkata a gare shi kar ai la'akari da sai jam'iyya mai mulki sai na adawa sai masu kuɗi na gode da bani wannan dama a sashi
to mu kuma mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bayar kamar yadda muka gaya muku ku kira ku ba da ra'ayinku akan to Malam na jihar Nasarawa muna sararin ka duniya na sararin ka
to alhamdulillah ba makari na farko kana tare da garba sanin ne kana fara mutu
to Malam Garba bismillah
to a gaskiya wannan zabe da aka yi bai babu mamaki ba domin irin wannan zabe shine ya dace a Najeriya musamman yanzu mu talakawa mun fahimci cewa zaben da zamu yi zamu zabi adalci ne da kuma tantanta ba wai iya ba kuma muna fata duk wanda za su yi zabe don Allah a dubi tantanta wanda zai cirewa mutanen kitse a wuta ba wai za a zafi shi a zafar masa ya yi wa kansa aiki ba ya yi wa al'umma na yankinsa da kasarsa aiki wannan shi ne ya dace kuma da fatan su waɗanda aka zaben don Allah su yi adalci su cire mutane daga irin yanayin da muke ciki su yi adalci su yi aikin da demokuraɗiyya ya ce in sun lantsa Qur'ani ko Bible ko abinda suka amince
to mun gode ba har yau dai muna a jihar Nasarawa ne mutum na biyu a Nasarawa
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari
to bismillah
gaskiya a wannan zabe na jihar Rivers ko da rashi mutuka kuma wannan rashi da APC da kuma PDP ne mulki jihar dai duka suka yi na rashin samun kowace ko da kujera guda ɗaya ne na wannan karamin hukuma na wannan jiha duk da rasa nasaba da takun saka da ake a jiha tsakanin tsohon gona da kuma gona mai ci hakan ya taimaka matuƙa wajen rashi da waɗannan jami'u manya suka yi a wannan jiha muna fatan dai su shugabannin naka zaɓe su yi za su yi adalci na ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske a Bashir Tela daga lafiyan bari bari wato idan masu sauraro suna wato suna bi da mu za ku kira ni ku ba mu ra'ayinku to mun samu sabon malam daga idan ake kira
assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah, barkanku da aiki baba Yakubu Makeri.
Na'am, barka dai.
Masha Allah, kana tare da Usman dan Fulani anguwar Rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To Malam Usman, duniya na sarrin ka.
To hakikanin gaskiya mun ji maudu'i ta kawo a hakikanin gaskiya wannan abin bai zo muna da bamaki ba, domin haka in ana yin haka zabe na sai yin gaskiya wannan shine abin farin ciki haka yanda an kai da fatan za a yi koyi da irin shi a yi wa kowa adalci ido wanda ya zaba a bashi wanda bai samu ba ya dangana ga Allah wata rana Allah ya bashi. Na gode muryar Amurka a take lafiya
daga Usman dan Fulani
anguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya. Na gode.
To mun gode, bari mu kada zuwa jihar Yobe. Wane ne a Yobe? Malam na Yobe.
Sarkin nan jihar Yobe, karamar hukumar Gulani.
To bismillah.
To ni dai ra'ayina wannan zabe da aka yi gaskiya na goyon wan bayan wannan zabe, saboda na ji dadin hakan don da yawa ana zaben gaskiya sai ka ga gwamnatin da take mulki ita ne take ji, saboda haka na ji dadin wannan zabe da aka yi. Allah ya sa haka yake alkhairi.
To amma talakawa su ne fuskar jajirce, ba su bi manyan jam'iyyu ba, suka zabi wanda suke ganin cancanta. To ko kuma wadirin darasi za ku dauka ku yi koyi
hakan yayi daidai, saboda minsa Abuja abin da yake so a yi daban, shi ma gwamnan abin da yake so daban, saboda haka wannan abin da aka yi shi ne daidai a Talakawa.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu dauki kira
ta karshe daga sarki Muhammad daga jihar Yobe.
To mun dauki kira ta karshe daga jihar Katsina. Wane ne a Katsina? Wane ne a jihar Katsina? Malam na Katsina.
To alhamdulillah, sunana Yakubu Nijar, na yin tabanni karamar hukumar mutawa ta nan garin Katsina.
To Malam Yakubu, duniya na sarrin ka. Ana sauraron ka, bismillah.
Hakikan nan ne kan mu dai gaskiya a nan jihar Katsina muna jinjinawa hukumar wannan zabe da aka gudanar a wannan kasa. Ubangiji Allah ba da iko ne adalci a wannan zaben da aka gudanar, wanda suka ci nasara kuma Ubangiji Allah ya taimake su ya ba su iko gudanar da mulki a bisa gaskiya da cikin amana, wanda suka ci nasara kuma su yi hakuri lokacin suna zuwa a nan gaba insha Allah. Na gode muryar Amurka, sake lafiya daga Yakubu.
To mu ma mun gode kwarai da gaske, da wannan kuma muka zo karshen kiran mu, sai gobe insha Allah. To madalla, yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuka 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan Dniprovska, Mykolaiv, Odessa, Tampol da Vinnytsia. Rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta, a cewar rundunar sojin Ukraine. Mutane biyu da suka fara ƙirƙiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turance ko kuma AI a taƙaice, John Hofield da Geoffrey Hilton, sun ci kyautar Nobel a fannin physics yau Talata, saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'ura mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma rayuwa, amma kuma tare da ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bil'adama, kamar yadda dai ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar ke faɗi. Majalisar Dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Aksi Silasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habashar kusan naje kana yi ka ne kawai.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau ga baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Gresham wacce ta shirya ta kuma hada shirin baki daya. Da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chan. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalam.